Sashi Hausa na muryar Amurka. Kike muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Niger kuma za a ji mu ta rediyon amfani Faraha, Sarauniya da Nomad. A yayin da yanar gizo kuma akan internet za a iya samun mu a voahausa.com ko sashihausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Ni ne naku Baba Yakub Makeri tare da Ibrahim Garba. Muke tarbo ku ga wannan shiri na safiya na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 5 agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin mu da zamu kawo, ga kanun labaran.
Hukumar lafiya ta duniya ta ce daga yanzu bayan an fuskanci yuwar kamuwa da cutar Zika a kaurace ma jima'i na tsawon watanni 6 a maimakon sati 8 kawai. Masu saka ido na kungiyar tarayyar Turai a kasar Gabon sun ce akwai rashin daidai baro-baro a sakamakon zaben da shugaba Ali Bongo ya ci. Sannan nan da nan kuma cikin kakkausan lafazi, kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya Allah wadai da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan.
Bayan kun gaba jin labaran, za ku ji cewa kaciyar mata na ci gaba da jefa rayuwarsu a cikin matsaloli na dindindin.
Wata mata ma an yi mata maban da aka je a wurin ba ta iya sakewa mai gida, rikici zai zo a cikin gida.
Daga Taraba kuma za a ji cewa jihar ba ta samun ci gaba yadda ya kamata tun shekaru 25 da aka kafa ta.
Tafiya dai ba za mu la'ance ta ba, amma ba ta yi kyau ba. Domin an kirkiro jihar nan yau kana magana shekaru 25 kenan, amma ba abin da za ka nuna a matsayin cewa shi ne ci gaba da aka samu.
Ko bayan wannan muna da shirin demokaradiyya da za mu kawo muku, amma duk bayan sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumar lafiya ta duniya ta ce ta canza shawarar da ta kan bayar game da kwayar cutar Zika. Tana mai shawartar matafiya cewa daga yanzu duk wanda ya je wurin da ake fama da cutar to yayi kaffa-kaffa game da jima'i, ko kuma idan ya baro wurin ya kaurace ma jima'i na tsawon watanni 6. Hukumar lafiyar ta Majalisar Dinkin Duniya ta fito da sabon bayani ne jiya Talata, bayan da ta kuskure bayanin da ta fito da shi a watan Yuni, wanda ke shawartar maza da su kaffa-kaffa da jima'i din, amma su kaurace ma jima'i na tsawon watanni 8 kawai, wato makonni 8 kawai bayan dawowa daga wurin da ake fama da cutar ta Zika. Wannan sauyi na zuwa ne yayin da bayanai ke ta nuna yadda cutar Zika, wadda sauro ke yada ta, na iya yaduwa daga mutum zuwa mutum. A Latin Amurka, an ga alaka tsakanin wani nau'i na Zika da rashin dacen haihuwa a jariran da mata masu dauke da cutar ta Zika suka haifa.
Masu sa ido na kungiyar tarayyar Turai a kasar Gabon sun ce akwai rashin daidai baro-baro a sakamakon zabe da ya nuna cewa dukkan shugaba Ali Bongo ya yi galaba akan abokin karawarsa Jinping. Masu saka ido na tarayyar Turai da ke Gabon sun jefa ayyar tambaya akan sakamakon da ya fito daga lardin Apa Ugui, inda Mr. Bongo ke da tasiri, inda a hukumance ya lashe kashi 95 a cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a wurin, wanda aka samu mutane sun kada ƙuri'u da ya kai kashi 99 a cikin 100 na masu kada ƙuri'a da suka fito a wurin. Bangaren ƴan adawa ya ce an yi ƙarin adadin mutane da suka kada ƙuri'a a lardin da yawa. A wani bayani jiya Talata, tawagar ta EU ta lura cewa an fuskanci rashin fitowar masu wuka da ƙuri'a sosai sauran larduna 8 na ƙasar Gabon, wanda ya nuna cewa kimanin masu wuka da ƙuri'a 48 cikin 100 su ne suka fito a faɗin ƙasar. Shugaban masu sa ido na EU ya jaddada kiraye-kiraye ga hukumomin Gabon da su wallafa sakamakon kowace mazaɓa a cikin ƙasar. Tun da farko jiya Talata, Prime Minister Faransa Manuel Valls ya kira cewa ya kamata ƙasar Gabon ta sake kiɗa ƙuri'an na baya-bayan nan na ɓangaren adawa ya yi zargin cewa an kama masu coge da yawa na kada ƙuri'u. A makon jiya, hukumar zaɓe ta Gabon ta ayyana shugaba Ali Bongo a matsayin wanda ya yi galaba a kan jagoran 'yan adawa Jinping da ƙuri'u kimanin 5,000. Wanda ya janyo zanga-zanga da ya sanadiyar mutuwar mutane 6. Ministan Shari'an Gabon, Serafin Mondugan ya yi murabus saboda takaddaman da ake yi akan zaben na Gabon, wanda ya zama babban jami'in gwamnati na farko da ya murabus tun bayan zaben.
To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Nan da nan kuma cikin kakkausan lafazi, kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya Allah wadai da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan tare da gargaɗin yiwuwar ɗaukar ƙarin matakai idan ta kama. Kwamitin mai mambobin ƙasashe 15 ya yanke shawara kan wannan matsayin jiya Talata, ‘yan sa’o’i kawai da kammala taron gaggawa. Daga gagarumin rinjaye, kwamitin ya yanke shawara cewa ƙaddamar da makamai masu linzami uku samfurin Rondon da Koriya ta Arewa ta yi ranar Litini, waɗanda suka shafi kilomita 1,000 kafin suka faɗo bayan shigarsu yankin tsaron sararin saman Japan, wata babbar saɓawa ce ga nauyin da ya rataya a wuyar Jamhuriyar Jama'ar Koriya ta a matakin ƙasa da ƙasa bisa ga jerin tanaje-tanajen ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Gaggauta yanke shawarar da kwamitin ya yi alama ce cewa China na daɗa fusata da take-taken makiran aminanta. Ƙaddamar da makamai masu linzami a wannan satin na zuwa ne a daidai lokacin da China ke karɓar baƙuncin babban taron shugabannin ƙasashen duniya na G20. Mambobin kwamitin sun gargaɗi Koriya ta Arewa da ta tsaida komai, ciki har da gwaje-gwajen nukiliya, wanda hakan ya saba ma tanaje-tanajen ƙudurorin kwamitin sulhun. Ta kuma mutunta duk ƙudurorin. Kwamitin sulhun ya kuma umarci sashen da ke kula da batutuwan takunkumi da ya himmantu ga aiwatar da su, ya kuma kira ƙasashen duniya da su ƙara azama wajen aiwatar da matakan da aka ɗauka bisa tanaje-tanajen kwamitin sulhun.
Daga ƙasar harshe, Amurka ta yi Allah wadai da munanan hare-hare na baya-bayan nan da aka kai a birnin Kabul da suka kashe tare da raunata ɗimbin 'yan tsaro na farar hula, yayin da take kuma baiwa Afghanistan tabbacin cewa za ta haɗa kai da ita don tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da kuma cigaban ƙasar. Tuni ƙungiyar Taliban ta ɗauki nauyin da kuma alhakin kai waɗannan hare-haren. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Mark Toner ya faɗi jiya Talata cewa Amurka za ta ci gaba da tattaunawa da Afghanistan da Pakistan domin kakkaɓe harkokin ta'addanci a ƙasashe biyun. Tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai wuri mai cike da hada-hada a Kabul su ne na farko a cikin jerin hare-haren a ranar Litinin, sa'annan sai wani harin da aka kai kuma na mota 'yan sa'o'i kaɗan bayan wani hari da aka kai daura da ofishin gwamnati wanda mutane gwamnati da na diplomasiya. Daga nan kuma wasu 'yan bindiga su uku sun ja daga a daura da wani ginin gwamnati wanda ke kusa da wata ƙungiyar agaji wadda ake kira Care International, wanda ita ne aka caccaki su 'yan ta'addan. Wani jami'in gwamnatin Afghanistan ya ce jami'an tsaro sun hallaka dukkan 'yan bindiga guda ukun, wanda ya kawo ƙarshen mamayar da aka yi na sa'o'i cikin dare. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotanninmu wanda za mu share fage da wannan rahoto da ke nuna yadda mata a kwali a birnin Abuja suka yi gangami a kan yaƙi da al'adar yi wa matar kaciya a wani sabon yunkuri da ake yi na kawo ƙarshen wannan al'adar da ke jefa matan a cikin matsaloli na dindindin. Wakilinmu Sale Ashaka yana ɗauke da ci gaban rahoton.
Mata ke gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya cikin sabon yunkurin kawo ƙarshen al'adar da kan yi wa matan da aka sanya auka wa illan dindindin. wannan gangami da matan suka yi a ƙauyen Kwali da ke yankin babban birnin tarayya Abuja can kusa da iyakar jihar Kogi ya maida hankali kan ƙarawa unguwar Zoma ilimin kula da matan da aka yi wa kaciya in sun zo haihuwa. Masana daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta Abuja sun bugaci jami'an unguwar Zoma suke garzayawa da irin matan asibiti maimakon karɓar haihuwar a gida. Kaciyar dai inji masana akan yi ta ne da zummar hana matan fasikanci kamun su yi aure, wadda hakan kan juye ya zama babbar illa. Miss Comfort Mahadi jami'a ce mai kula da daidaito a tsakanin jinsi ta hukumar lafiya matakin farko a Abuja.
Wallahi goma muna yaki din nan gungus yana sa mata suna mutuwa, yara kuma suna halakawa. Wata mata ma an yi mata maban da aka je auren ba ta iya sakewa mai gida, rikici zai zo a cikin gida, kuma lokacin haihuwa kuma akwai wahala wajen da fita cikin haihuwa nan ko kuma ta mutu ko kuma ta wage inda zana tana yoyon fitsari tana yoyon kashi, ba namijin da zai so ya je mace a haka. Shi yasa muna yaki da wannan jahilcin, kada mata kada maza su dinga cewa suna kwaɗe ma mata gaban su, wai suna hana su, suna masu kaciya su hana su don jin dadin abin da Allah ya riga ya shirya musu, don kuma wai kada su tafi suna nan suna iskanci, wannan ba zai kai su koina ba, sai dai kawo mata ga damuwa. Kai kuma namijin da maka aura kana da wannan hali, kaga macen ka ta mutuwa wannan shekara kaje ka aura wata kuma ta sake mutuwa, ai kai kai ma ba za ka ji dadi ba ko a community naka, ai za su dinga ganin ka da wani shago cewa mai bibi ta kila kai ne kana da abin da ba kyau da Allah yana dokar matan nan, amma ba za san cewa ko cewa an rige an yanye kamata gaba don ta samu da toshe mata wurin mahaifanta ba.
Shin kin taba karo da wata mata da aka wakaciya ta zo haihuwa ta samu wani matsala?
A da yawa irin su, wallahi ka ga lokacin da suna kan cewa yaro ya so kai ya so ka don a haihu, ka ga damuwar su kai kanka ba za ka ji dadi ba. Gaskiya ka gani ga kuka, ga kirari, ga kiran Ubangiji, Allah ya taimake su wannan. To wani lokacin ma wajen mu da muka gane da sori mukan kai su ana masu fyaɗe a cire yaro, amma wanda ba gane ba da ke a cikin kankara da haihuwa, ai kuma ka sani mutuwa kenan.
Samun ƙarin irin wannan mata da aka yi wa kaciya a asibitoci ya sanya zama wajibi a shirya irin wannan taro na musamman a karkara. Shine jigon jawabin shugaban hukumar kiwon lafiya matakin farko na Abuja Dr. Ulwan Muhammad.
Kowane shekara tun shekara 2003 da gwamnatin tarayya ta gane cewa mutane a Najeriya da kasashe 28 ana yin wannan al'ada din saboda a rage yanayin sha'awa na mace kafin ta yi aure ko kuma bayan ta yi aure. To sai aka ce to kowane shekara ya kamata a rika tunawa da wannan, a rika dubawa a ga ko an yi musu har yanzu. To a yanzu haka nake gaya maka, akwai waɗanda matan da suke zuwa asibiti an ga suna da wannan abu har yanzu. Shi yasa muka ce ya kamata mu nemo ungozoma da muka suke nan a nan Kwali Area Council, da mu je kowane area council, amma wannan da suke nan Kwali mu fara da su don an fi samun abun a nan garin, a nan wannan area council ɗin. Shi yasa muka zo muka fara da nan garin.
Kunya na irin matan da suka samu irin wannan illa kasa ba a gano su cikin lokaci sai lamarin ya ta'azzara. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba daga jihar Taraba, inda jihar take gudanar da bukukuwan cikanta a shekaru 25 da kafuwa, biyo bayan cire ta da aka yi daga tsohuwar jihar Gongola. To sai dai kuma wasu suna ganin jihar ba ta samun ci gaba sosai. Ibrahim Abdulaziz na dauke da ƙarin bayani.
Amma dai ranar 29 ga watan Agustan 1991 ne aka kirkiro jihar Taraba daga tsohuwar jihar Gongola, kuma jiha ce da ke da yawan ƙabilu. Kuma shekaru 25 da suka gabata, abubuwa da dama sun wakana a jihar, inda wasu ke maganin an samu ci gaba, yayin da wasu kuma ke ganin jihar na tafiyar hawainiya, batun da ko jami'an gwamnatin jihar ke ma cewa ba haka zancen take ba. Mr. Anthony Dambram shi ne kwamishinan yaɗa labaran jihar, wanda ma shi ya taɓa zama kakakin majalisar dokin jihar na farko.
Jalingo, you need to be there when in 1990 it was a glorified village.
Jalingo, kai da ma a ce kana nan a wannan lokaci a tsakanin shekarun 1990 ƙauye ne bai kama da ƙaramin hukuma ba, domin ko babu hanyoyi. To amma daga baya ai an samu ci gaba, domin rabaran jolin yami ya kawo abubuwa da dama irin su filin sakon jiragen sama. Haka shi ma ɗan baba ya kuɗura ne akan abubuwan da ya samu. Kai akwai ci gaba yanzu, musamman ma a wannan lokaci na gwamna Dario Dixon Isiyaku.
Architect Dario Dixon Isiyaku, you know what he did with the airport?
To sai ya kuma tambayar ma'anar ita ce, ko shin za a yi kwatanta ci gaban da jihar Taraban ta samu da kuma sauran takwarorin da ake kira su tare? Bobe Yarma Findi, wani mai sharhi ne da kuma fashin baki kan harkokin yau da kullum a jihar.
Jiyan Taraba rashin sa'an da ta yi irin shugabannin da muka samu tun daga mulkin soja har aka shigo shanin siyasa na democracy. Shugabanni ne wanda unfortunately ba su tsaya sun tsara jihan akan wani scale na cin gaba ba, saboda haka wannan ya kawo mana cikas.
Su ma wasu 'yan asalin jihar sun ko bayyana ra'ayinsu game da cikin jihar Taraba shekaru 25 da kafuwa.
Sunana Malam Aminu Jika daga Jalingo Taraba State. Gaskiya ba mu ci gaba fiye da yadda muke so ba. Kabibu yanayin Taraba ka misal ta Taraba da wasu jihohi musamman ma watakila wanda aka kafa su lokaci guda da, za ka samu akwai koma baya tsarin siyasa, tsarin zamantakewa da kuma kurakuren shugabanninmu.
Ci gaban state namu Taraba tana tafiya ne kamar irin tafiyan awainiya, ba gudu ba koma baya, ko ya ake cewa kai daidai gashi.
Tafiya dai ba za mu lance ta ba, amma ba ta yi kyau ba, domin an kiro jiha nan yau kana maganar shekaru 25 kenan, amma ba abin da zaka nuna matsayin cewa shine ci gaba da aka samu don an samu wannan yanci na jiha da aka bamu. Yau in ka shiga jigawa ka je su Adamawa ka ga abin da yake gudana, ka san lallai muka an bar mu a baya.
Babu shakka dai wani bangare da ake magana ya jawo koma baya a jihar shine na kaurin sunan da jihar ta yi wajen tashi tashi hankula da ke da nasaba da kabilanci ko addini, batun da yasa gwamnatin jihar Akhtadare Dusan Ishaku yin kira ga al'ummomin da ba sa ga maciji da juna da kai zuciya nesa.
I employ the warring communities to lay down their arms.
Yace ina roƙon al'umman da ba sa ga maciji da juna da su mai da wukakensu cikin kube don yin samun ci gaba. Idan kuka zauna lafiya, to zan haɓaka muku yankunan ku.
If you give me pieces, I will not develop your place.
Manazarta dai na mahasashen cewa jihar na iya samun ci gaba a wasu shekaru 25 masu zuwa. Muddin ko shugabanni da masarar al'umma za su yi watsi da karafunan karfin kafan da suka hana jihar ci gaba a shekaru 25 da ta yi a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma sai ku kintsa don a ji shirinmu na gaba na wannan safiyar demokaradiyya.
Demokaradiyya a yau. Shirin taya ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai Najeriya ta cutar da kristocin ƙasar. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Babbar kungiyar kristoci ta Najeriya kan ta zargi Amurka da iza wutar bambancin addini da na kabilanci sakamakon ziyarar da sakataren harkokin wajen na Amurka John Kerry ya kai kasar, inda ya da zangwa fadar mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku. Ga shimfidar da Nasiru Adamuleka ya hada mana a kai.
We are under necessity to do it. It is not to impress anybody.
Shugaban majami'ar Baptist ta Najeriya Reverend Asufo Ayokunle, wanda shine sabon shugaban kungiyar kristoci ta Najeriya kan da sunan sa ya kara tambari bayan kushe ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo Najeriya, inda har zarci Sokoto da Ghana da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar kan lamuran yaki da ta'adda da ke fakewa da sunan musulunci. Reverend Ayokunle ya nuna damuwa da rashin ganawa da shi da John Kerry yayi, wanda dama hakan baya tsarin ziyarar. A tabaron sa, tunda ya gana da sarkin musulmi, to ya zama wajibi ko mai muhimmanci ya gana da shi a matsayin sa na wakili ko sarkin mabiya addinin Krista a Najeriya. Ta zargi John Kerry da hada kai da musulmi da hakan ya nuna wariya ga mabiya addinin Krista. Kazalika hakan kungiyar ta ce ya tabbatar da zargin sakatare Kerry da shugaba Obama sun mara wa Buhari baya ya zama shugaban Najeriya a babban zaben kasar bara. Tsohon jami'i a headquarter Kan Pastor Simon Dolly ba haka yake ganin lamarin ba.
Domin shi John Kerry ya zo kwanakin baya, ya je Lagos, ya je wasu wurare, masa uku kenan ya zo. Ya je gefen arewa ne, saboda damuwoyin da ake samu ta gefen Boko Haram da sauransu. Ni ban gan abin da zai zama damuwa kan wannan maganar ba. Shashi John Kelly Christian ne. Mutum da aka yi a Sokoto, amma da aka ce wai da Krista ma da musulmi aka yi mutum da su. Sai dai yana da kyau a cin da ya zo, tun da ka san maganar addini wani abu ne wanda is very sensitive, ya kamata a ce in ya ganin shugaban shi musulmi ya gama na addinin Krista.
Kaftin Balaji Birin ɗan jam'iyyar APC ne ya fassara lamarin a ɓangaren sa na siyasa.
Su fa Amerikawa ba duka ji ba ruwansu da wani magana kai mai addinin ka. Interest ɗin su Najeriya ta zauna lafiya. In Najeriya ta zauna lafiya abubuwan su da za su tafi na neman arzikin su.
Malaman Islama irin su Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina sun ce ziyarar ba wariya a cikin ta.
Idan kace kai shugaban kan ne dole sai ya je ya kai maka ziyara. Shin kan ake zargi a duniya da ta'addanci ko musulmai ake zargi da ta'addanci? Waɗanda ke ta'addanci a Najeriya da sunan kan take suke yi da sunan Christianity ko kuma suna yi ne da sunan musulunci duk da musuncin musulunci ya baranta gare su? Idan har ya zo ne akan ya za a yi a magance ta'addanci da sauransu?
Shin jakadancin Amurka a Najeriya kamar yadda jaridar Vanguard ta ruwaito ya ce babu wata manufar wariya ga mabiya addinin Krista kan ziyarar.
Kan haka ne muka tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa don jin yadda suke kallon wannan takaddamar da ziyarar da sakataren harkokin na wajen Amurka ya kai Najeriya.
Saboda haka sarkin musulmi har yanzu shi ne wato babban hoto ko wakili na wannan daular, duk da cewar wato an yi mulkin mallaka kuma an dawo yancin kai. To amma al'ummar arewacin Najeriya suna tane da wannan shugabancin, kuma kiristocin da suke da kyakkyawar fahimta sun san an yi wannan daular kuma sun zauna lafiya a cikinta, kuma suna kallon sarkin musulmi a matsayin shugaba. Wannan abin da ya faru kenan har izuwa jamhuriya ta farko da suka zauna suka shugabanci arewacin Najeriya. Duk kiristan da yake arewacin Najeriya yana kallon sa a matsayin shugabanni na siyasa ba na addini ba. Saboda haka dan yau wani shugaba daga Turai ko Amerika ya zo ya gana da sarkin musulmi, ya kamata a kalli wannan dangantakar ta siyasa. Wato da nan da suka yi magana ba su yi ba. Sannan kuma ba su kalli maslahar da ake magana a kanta ba. Maslahar nan ita ce ana fama da wani rikici da ake kiransa na Boko Haram. Sannan kuma an yadda cewar waɗanda suke rikicin nan suna kiran kansu musulmi. Saboda haka duk wanda yake son ya ba da gudunmawa a kawo ƙarshen rikicin nan, wanda duk kiristan da yake da hankali a Najeriya yana son a kawo ƙarshen wannan rikicin. To dan an ga shugaban musulmi wanda ake sa ran za a iya samun wata maslaha ta kansa, babu dalilin da zai sa wani kirista ya ce yayi magana. To sannan kuma za ka iya kallon abin ta wato wata fuskar. Idan ka kalle shi a addinan can, wato akwai matsaloli guda biyu. Su wasu daga cikin shugabancin kiristoci a Najeriya suna ɗauka cewar su yi hamayya da duk wani abu na musulunci kamar shi ne shugabancin kiristoci. Saboda haka abin nan yana da kyau, ba shi da kyau, sun fahimce shi ba su fahimce shi ba, za su yi hamayya da shi don kiristocin Najeriya su ɗauka suna wakiltarsu.
To
wannan wani ciwo ne mai zaman kansa. Sai kuma abu na biyu, wato yadda wasu daga cikin shugabannin addini da na musulmi da na kirista suke amfani da addini wajen siyasarsu. Ka ga mutum idan siyasarsu ta haɗa shi da ɗan uwansa na ɗaya addinin, alal misali kiristan da yake so isai da musulmi, sai je cikin kiristoci ya nuna cewar wannan musulmin kansa damu nasu ne, shi ma musulmin kuma da yake son isai da wani kirista a cikin musulmi, sai haƙƙi na ɗa masa suna na musulmi ko na Hausawa ko na Fulani da makamantansu, duk akan ƙoƙarin a yaudari mutane a nuna musu a sayar musu da wani ɗan takara da sunan addini. Wanda wannan shi ma wata matsala ce, mai zaman kanta da ya kamata 'yan siyasar Najeriya su san fari, wato komai daren daɗewa al'ummar Najeriya za su gane kuma za su tozarta in aka gane aka daina shiga wannan taukan nasu.
Ko ana samun wannan matsala a ɓangarorin da ka biyu lokacin da za a zaɓi Jonathan, dukkan gwamnoni musulmi na arewa da suka goyi bayan takararsa 2011 a zaben fidda dan takara na jam'iyyar PDP bayan da ya kada waɗanda suke ba sauran yan takara nan da nan sauran gwamnoni nan aka yi lakaba musu sunaye na Krista a ce masa Reverend Father ana tutura sakonnin text ana ta bata su a gefin Krista shugaban Kano wanda yayi wannan magana ya nuna cewa dan me Keri zai gana da in gwamnonin arewacin Najeriya gwamnoni da ya gana da su gwamnoni biyar ne me yake haifar da wannan kuma me yasa ha yanzu siyasar addini take ci a ƙasa kamar Najeriya shekaru kusan 60 da samun yancin kai
har yanzu dai zai sake baka amsa cewar wato akwai ci da addini a gurin mutane da yawa da su shugabannin addinin da suke son su cimma burin siyasa da kuma su ƴan siyasar su ma da suke son su cimma burin su dai na siyasa duk in ka tattara siyasa ce take kawo shi haka kuma watakil babban abin da isa har yanzu ake ta bin nan su al'ummar da ake yawo da hankalinsu da wayewa ta yi musu karanci na fahimtar wannan ya wasa da hankalin da ake musu amma in ba haka ba ya ishi duk wani Krista Najeriya wato ya nuna cewar bai amince ba kamar yadda na samu labarin waɗansu sun nuna din to ya kamata a ce yawancin kristoci sun nuna ba su amince da wannan maganar ba domin babu wata ƙasa da za a bada misali a duniyar nan da America ta je ta taimaka aka musuluntar da ita babu wata ƙasa ma kai da America ta taimaka aka yanto ta daga ƙarƙashin mulkin waɗanda suke kristoci amma kana da misalin ƙasashen da suke an yanto su daga ƙarƙashin mulkin musulmi kana da Sudan ta kudu da aka ciro ta daga cikin Sudan saboda musulmi sun fi yawa kana da East Timor wanda aka ciro ta daga karkashin Indonesia amma babu wata ƙasa da zaka nuna a duniya ka ce gashi saboda haka su waɗanda suka yi magana sun san haka
amma Dr. Doka wasu na iya cewa ai misali Amurka ta taimaka yankin Kosovo a ƙasar Yugoslavia lokacin da Clinton yake mulki su ma suka samu kansu suka yanto aka yanto su ala misali suka samu ƙasa daga karkashin waɗanda suke mafiya yawa kristoci
bayan yaushe bayan da aka gama zubar da jini kuma ya tabbata cewa ko sun goyi baya ko basu goyi baya ba waɗannan ƙasashen sai sun kwaci kansu saboda aka suka yi wuf suka nuna goyen bayan dan kada su yi asarar siyasarsu
masu haro da haka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasara da Muhili Kaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Dedone wanda ya daidai da sautin shirin a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
yanzu kam ga labarai a takaice
to a takaice hukumar lafiya ta duniya ta ce daga yanzu bayan an fuskanci yuwar kamuwa da cutar zika a kaurace ma jima'i na tsawon watanni 6 a maimakon sati 8 kawai. Masu saka ido na kungiyar tarayyar Turai a kasar Gabon sun ce akwai rashin daidai baro-baro a sakamakon zaben da shugaba Ali Bongo ya ci. Nan da nan kuma cikin kakkausan lafazi kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya Allah wadai da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan. Da kakkausan harshe Amurka ta yi Allah wadai da munanan hare-hare na baya-bayan nan da aka kai birnin Kabul da suka kashe tare kuma da raunata ɗumbin jama'a wato jami'an tsaro da farar hula yayin da take kuma baiwa Afghanistan tabbacin cewa za ta haɗa kai da ita don tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasar. Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta raba kayan abinci da ake bukata matuƙa ga 'yan Iraki sama da 30,000 a birnin Karayya da ke arewacin Iraki mai tazarar kilomita 60 kudu da birnin Mosul.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. sai an jima da karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 7 agogon Ghana. Zamu zo muku da shirin mu na hantsi dauke da sabbin labarai, rahotanni da shirye-shirye, ciki har da shirin ciki da gaskiya. Kuma zamu karanto muku sakonninku. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ibrahim Garba da mai bada umurni Sidi, da kuma injiniyan mu na wannan safiya Baba Yakubu Makiri daga nan Washington DC, nake fatar mun bar ku labun lafiya.